Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Akalla mutane 32 ne suka mutu a kudu maso gabashin Turkiya a jiya Asabar a lokacin da motoci suka afkawa masu kai daukin farko wadanda ke taimakawa hadarin da suka faru a baya, inji hukumomi. Gwamnan yankin Davud Gold daga lardin Gaziantep da ke kudu maso gabashin kasar ya ce mutane 16 da suka hada da ma'aikatan agajin gaggawa da 'yan jarida sun mutu a lokacin da wata motar safa ta fada a wani wuri da aka yi hatsari da farko. Wasu mutane 20 kuma sun samu raunuka, kana an ba su kulawa da ya kamata. Da misalin karfe 10:45 na safiyar jiya Asabar ne wata motar bus na fasinja ta yi hatsari a gurin, inji Gold, yayin da yake magana daga wurin da hatsarin ya afku akan titin gabashin Gaziantep. A yayin da jami'an kashe gobara da rukunin likitoci da sauran abokan aikin su ke kai dauki ga hatsarin, wata motar bus ta fado a baya tun daga tazarar mita 200. Bus na biyu kuma ya yi tsabsi ne ya fada inda aka yi hatsarin a baya, ya buge masu ba da taimakon na farko da kuma waɗanda suka jikata. Sojojin saman Rasha sun harbo wani jirgi mara matuki a yankin Crimea a jiya Asabar, kamar yadda hukumomin Rasha suka sanar. Wannan dai shine karo na biyu da irin wannan abin ya faru a helikwatar rundunar Rasha a tekun Bahar Aswad a cikin makonni uku. Oleg Krichkov, mai taimakawa gwamnan Crimea, shi ma ya faɗa ba tare da ba da ƙarin bayani ba, yana mai cewa harin da ƙananan jiragen sama mara matukan ke kaiwa sun yi sanadiyar tabbatar da tsaro ta sama a yammacin Crimea. Rasha ta ɗauki Crimea a matsayin yankinta, amma jami'an Ukraine ba su taɓa amincewa da mamayar da Rasha ta kai a shekarar 2014 ba. Lamarin da ya ƙara tabbatar da raunin da dakarun Rasha ke da shi a yankin Crimea. Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Najeriya a ranar Juma'a ta sanar da soke lasisin kafafen yada labarai 52 akan rashin biyan haraji, wani mataki da kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ba daidai ba ne. Shugaban hukumar yada labarai ta kasa NBC, Malam Balarabe Illela, shi ne ya sanar da haka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Tashoshin da abin ya shafa, hukumar na bin su bashin naira biliyan 2,660,000,000, wanda ya daidai da dala Amurka miliyan 6,200,000, inji hukumar. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta NBC ta ce ta wallafa jerin sodayin kafafen yada labarai da take bin kudaden lasisi a watan Mayu, tare da basu wa'adin biyan basussukansu don kaucewa soke lasisin. Kungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta bayyana matakin a matsayin na gaggawa da kuma rashin shawara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somalia na ci gaba da wani samame da dufin kawo ƙarshen harin da aka kai akan wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar, inda suka kwashe sa'o'i 24 suna fafatawa da 'yan ta'addar Al-Shabab bayan da suka tayar da bama-bamai da dama, inji jami'an tsaron. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a ranar Juma'a akan otel ɗin Hayat, wani babban otel da jami'an gwamnati da dattawa da 'yan kasashen waje ke yawan shiga, ya kai akalla mutane 20 tare da jikata wasu fiye da 40, a cewar majiyoyin asibiti. Wani babban jami'in 'yan sanda da ya bukaci a sakai sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai, ya shaidawa muryar Amurka cewa wasu 'yan bindiga dauke da mugun makamai suna ci gaba da fafatawa da sojojin gwamnati a cikin haraban otel ɗin a jiya Asabar da daddare. A cewar ma'aikatar motar ɗaukar marasa lafiya ta ambula na Mogadishu, an ciro akalla gawarwaki 13 daga baragozan wani bangaren ginin otel ɗin da ya ruguje. A ƙarshe, Amurka na shirin sayan hatsi na kusan 10,150 daga ƙasar Ukraine nan da 'yan makonni masu zuwa don jigilar kayayyakin abinci da ke tafe daga tashar jirgin ruwa da aka buɗe bayan ya sha fama da yaƙi, kamar yadda shugaban hukumar samar da abinci ta duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da maudu'inmu akan haɗin kan al'ummar Najeriya gabanin zaben shekara 2023. Ku biyo ni.
Bari mu ba Shamsiya Hamza Ibrahim minti biyu ta kai mana bitar sakonni da muke samu a dandalin yanar gizo na Facebook kafin a rufe.
To madalla a kafar mu ta Facebook muna da wato sakonni daga mabiya da dama wanda zan karanta wasu daga ciki don saboda halin lokaci ba za mu samu karanto duka ba. To idan na fara da Jamil Isyaku ya ce gaskiya adalci shine kawai mafita domin ceto arewa, sai a yi aiki tare wajen nemo shugabanni na gari. Sannan kuma za a samu mabiya masu gaskiya kuma addinai su kasance wato su kaucewa cusa kiyayya akan abokan zamansu. Shiko yaya Mamman Rotimi ya ce mai tatsina da Boko Haram wannan addinin shi ya raba kan 'yan arewa, sai ka ga mutum da addininsa sai wani yana kiransa da arni. To me ya kawo hakan? Muhammad K. Abdullahi ya ce idan gwamnati ta ga dama fa babu wanda ya isa ya sake ta da tsauna tsaye. Talakawa ya kamata ku maida hankali, ya ce manyan ƙasa suna can suna more rayuwarsu, ku kuma talakawa kuna nan kuna magana tarbiya. Gwamnati ta fi ku sanin tarbiya domin ita ce take da hukunci a hannunta. Ita ko Zulaihat Lawa ta ce ina muku fatan alkhairi, to Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya ya kuma ba mu abin da lafiya zai ci. To idan kuma na taho wannan Suleiman Goni ya ce VOA ai wannan laifin malamai ne. To malamai kun ji fa, ya ce su suka ce dukkan abin da za ka yi na kowanne laifi in kana sallah kam za ka shiga aljanna. To yaushe za ka sha wahala don bin gaskiya tunda duk ɗaya ne bin gaskiya da ƙin binta, tunda ka san ko baka bi gaskiya ba za ka shiga aljanna. To kaji rashin fahimta ne yake sa wasu suke aikata ire-iren waɗannan matsaloli da muke fuskanta. Wannan da ya fito daga Prince Sarauta ya ce Najeriya kenan, muna godiya malamai da wannan ƙarin haske da kuka mana, mu dai talakawa sai yanda suka yi da mu. Amma su sani cewa kowa sai ya yi bayani da Larabci ba da Hausa ko da Turanci ba. Allah dai ya tsare mu daga sharin shugabanninmu. Amin suma amin. To saboda karancin lokaci ba za mu samu karanto wasu daga cikin sakonnin ba, da fatan dai masu bibiyar mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma ba mu wato gudumawar ku a cikin maudu'in da muke tattaunawa a cikin wannan zauri. Allah ya saka da alkhairi.
Shamsiya Hamza Ibrahim kenan da sakonnin dandalin sada zumunta a wannan shiri na zauren VOA. Lokaci yayi da zan ba Hajiya ma ya Ibrahim Baba na'urar magana domin mu ji bayananta ko shawarwari. Hajiya Mariya gare ki.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ni zan magana ne akan ilimi. Najeriya gaskiya an yi babban kuskure. Da can sanda mu muka taso, na gama primary school 1966 kuma na je native authority, wanda a wannan zamanin duk makarantu da suke Najeriya a ƙarƙashin gwamnati take. Kaga akwai control. Saddauna Alhaji kansa da rahama ya ga 'yan mata daga arewa kafin su gama primary suna primary 3-4 an fidda su an musu aure. To sai ya je kafa wata makaranta a Ilori, Queen Elizabeth Secondary School. Sai ya zaga arewa nan gabaki ɗaya, north east, north west, north south, duk ya haɗo arewa gaba ɗaya, buɗe wannan makaranta. Sai aka tura mu a cancan mu kai karatu. 1967 na shiga na gama 71. So ni abin da nake so in ji hankalinmu shi ne, shi ilimi na boko ai ba lalle sai kowa ya yi degree ba. Sanda na yi primary na gama da secondary, wallahi abubuwan da na koya ina primary har yau ina morarsa. Abubuwan da aka koya mana, an koya mana skill acquisition, mun yi aikin lambu, mun yi girki primary school, sai mu dinka riga da zare da allura a wancan lokacin. So akwai skill acquisition, yaro yana boko ana koya masa kuma abubuwan da zai yi da hannunsa. To degree yin sa zama takardan tsire. Za ka je baka ma karatu ba za a baka degree din ka biya kuɗi ko kuma karatu zuku To kaga wannan yoshi zamu ci gaba. We are not all academicians. Duka mu ba academicians bane. Idan mutum zai saka aji ya koya maka wata darasi, kai jarabawa ya baka certificate takarda kwaliye ce ka ce ina ga Allah subhanahu wataala da ya halice ka daga digon ruwa ya mai da kai mutum. Me ba zai sama kokolwanka ba? Ko me zai sama kokolwanka sai kai kai kawai? Saboda haka ni ina ganin mu koma tsarin da. Yanzu private schools ne kawai yanzu a Najeriya. Kuma wallahi ba abin da suke karantarwa. Ba su karantar da komai yaro zai gama secondary. Ka gani bai san komai ba? Kuma Najeriya ya kamata mu duba. Kun ga turancin nan? Wallahi yana mana illa. Allah Ubangiji a Najeriya subhanahu wataala ya ba mu harshe sun fi 400. Me yasa Najeriya ba ta samu wata wayan yarurruka? A ce kowa dole ya iya ayi karatu da wani yanzu sai yaro ya ci jarabawa amma ya fadi English. Ba zan cigaba ba sai zauna ya zama dan iska yana rawa a kwaroro. Dole mu ɗauki wani matakin da za a zo a fito da yaro ya koyi ya yi karatu da Hausa, ya yi da Yarbanci, ya yi da Igala, ya yi da Kanuri. Kuma ‘ya’yanmu ya kamata duk kowane gida miji da mata an bai rabe da Bahaushe ne ku tabbatar ‘ya’yanku sun iya luggan sun iya yarenku shi ne origin ɗinku. Amma yanzu iyaye da yawa yanzu alfahari suke ‘ya’yansu sun iya Turanci, ba ruwansu da nasu harshen. Kaga an mun ɓata. Muna da yarurruka saboda haka dole a duba wannan bangaren, shi ma issue ne. Dan turancin nan yanzu yana cutar mu. In baka jinsa ko baka iya rubuta ka ci shi ba, ka fadi. Yara nawa ne yanzu ba su iya zuwa jami'a? Kana da 8 credit ka ci amma baka da turanci ba za ka tafi ba? Da Allah akwai adalci anan? Balarabe a kasarsu da wani yare yake ya suna yin turancin amma sun rike Larabci. China sun rike China, Germany, duk kasar da ka ji a duniya sun rike nasu luggar, sun sa turanci a gefe suna amfani da shi. Amma mu mun raja'a komai mun ce sai turanci. So akwai problem. Yanzu private schools ɗin da muke da su a Najeriya in ba a ɗauki wani mataki a kansu ba, to wallahi tallahi dan karatu ma ba quality kuma sai quantity. Kuɗi iyaye kawai suke tatsa. Kaga 100,000, 200,000 mutum yana aiki yana karɓan ɗan albashi ba ta kai ta kawo ba, yana da ‘ya uku kullum a tagayyar yana neman yadda zai biya kuɗin makaranta. To gaskiya gwamnati a samu wani kafa da za a ba wannan abin kai da kafa masa tufka. To na gode.
Hajiya Mariya Baba, mun gode. Sai malami na gaba Bishop David Tasa daga Gwagwalada.
To murga mu yi magana akan tarbiya da siyasa da kuma masu hukuma. Nawa dai kafin mu koma sakon da zan bada shi shi ne, har yanzu ba za mu bar Allah ba. Domin duk abin da ya faru farko daga wurin shi ne mako-mako ma daga wurin shi. Ina so mu yi addu'a. Litafi mai tsarki ta ce a cikin litafin Timotheus Sura 2 aya 1 da 2 ta ce, da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta roƙon Allah ana addu'a saboda sarakuna da masu manyan makamai don mu zauna lafiya rai kwance muna bin Allah sosai a cikin natsuwa. Ba za mu bar Allah ba, duk yadda take za mu koma ga Allah. Me nake nufi? Mu malamai mu daina wa'azi na baka. Don wasu mu muna wa'azi da baki amma abin da muke wa'azi bai kai zukatanmu ba. Akwai algus a ciki, akwai shashanci a ciki, akwai shari a ciki. Wa'azinmu ya kai tun daga zuciya, ya fito tun daga zuciya. Gaskiya na Allah yake so. Allah baya so algus. Allah baya so munafunci. Sa'annan kuma 'yan siyasa kada mu dinga karfafa su. An zo an ba mu kudi ko a coci ko a masallaci sa ana yaban su, ana ɗaukaka su. Amma kuma mun san cewa abin da suke yi ba shi da kyau. Kuma yara mu kuma tun daga gida kamar ni yanzu a kowace rana da safe zan tara yara na mu yi addu'a, da yamma kuma za mu yi addu'a. Tun daga wajen mu koya musu cewa bai kamata wani ya tozarta addini wani ba. Tun daga gida har zuwa makaranta, har zuwa kasuwa, har zuwa ko ina, mun haka zai taimake mu. Ubangiji Allah ya bishe mu.
Sai malami na gaba wato Sheikh Tajuddin Muhammad.
To alhamdulillah, muna godiya ga Allah da shi ya nuna mana farkon wannan taro, kuma gashi mun gangaro za mu rufe da addu'a daga ƙarshe. Duk abin da muka tattauna Allah ya sanya mana albarka. Saƙona ga al'ummar Najeriya gaba daya, an ce mai kaya shi zai dau kayan shi inda yafi nauyi fa. Idan aka ce an aje kaya inda yafi nauyi, mai kaya kamata ya rungume wurin. Gwamnati ba zai dauka mana inda yafi nauyi ba. Al'amarin addini a Najeriya Allah ya ga dama, in son sa ne ya mai da Najeriya gaba daya zama ƙasar musulmai ne, amma bai so aka ba, kuma baya kuskure. Dole kai musulmin Najeriya ka tabbatar da cewa Allah ya yoka a Najeriya musulmi. In ya ga dama da zai mai da Najeriya gaba daya zama ƙasar kristoci ne, ba musulmi kwara daya. Amma Allah bai ga dama haka ba. Allah son sa ne ya haɗa mu a ƙasar nan mu zama wuri daya kullukum min adam wa adam min turab. Mu yadda da wannan a zuciyarmu cewa dukkan ku daga wurin annabi adam kuke, baban ku daya ne, uwar ku daya ne, kuma da adam shi ma daga wurin kasa ya fito. Idan mun koma asali, babban nauyin da nace kowai daukan da fi nauyi shine limamai da pastoci su ne za su dauki kayan nan da fi nauyi. Bari in cire gilashi, ba abin da gwamnati zai taka mana cikin lamarin na karama kallawo. Waɗanda suka fi nauyi, wanda za su ɗauki kayan nan, shugabannin addini shi ne wannan abin ya fira ta a kansu. Wallahi a Najeriya a yau, in mun so juna da musulmi da kristoci, wallahi a yaba ma shugabannin addini. In mun ki juna da musulmi da kristoci, wallahi a tuhumi shugabannin addini. Wannan mu faɗa ma juna gaskiya, mu kuma musulmi. Wallahi duk musulmin da ke kiyayya da Krista bai da hujja cikin Qur'ani. Mun faɗi a karara a tamu kungiyar jama'atu izalatul bid'ah kamar sunna a ƙasar Najeriya gaba da karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau ya ce mu isar da sako. Mu kristoci a Najeriya mu ba makiyin mu bane. Mu masoyin mu ne Qur'ani ya karantar da mu haka. Allah ya ce ba za ku samu masu kaunanku masu tsayawa da adalci su yi muku kyakkyawan mu'amala in ji Allah sai wanda suka ce inna nasara. Duk wanda ya ce shi ni nasara ne, akwai wanda zai ce shi Krista ne a baki amma ba Krista bane a halinsa. Wannan shi ne matsala. Da dama mutum yana rike da Bible ne from Genesis to Revelation sai ka jawo mai aya bai ma san mai a cikin Bible din ba. Shi yasa muke cewa da kristocin Najeriya da musulmin Najeriya mu je mu so juna don Allah. In mun zana lafiya a Najeriya mu ne muka yi, in ba zaman lafiya a Najeriya mu tuhuma kanmu. Gwamnatin Najeriya su ma a sama akwai kristoci akwai musulmai. Zaman mu lafiya ni a masallaci na wannan juma'an da ya wuce a Prince and Princess Estate hudu bana yana nan aljihu na in za ku gani na rubuta shi ne akan zaman lafiyan musulmi da kristoci a Najeriya. Kuma na nuna musu cewa annabi ya saukar da kristoci a masallacinsa, suka shigo masallacinsa ya karantar da su, suka yi ta musu tambaya, suka yi ta masa tambaya yana ta amsa musu. A lokacin bauta ya zo evening service suka roƙi wurin annabi cewa lokaci yayi mun sha karatu daga wurin addininka amma za mu dan koma gefe mu dan yi evening service. Umar shi kuma sahabin annabi ne ce za ku yi evening service za ku koma najiran ku dawo, ya ce wai za mu dan koma gefe na nan cikin masallacin ku mu dan yi evening service dai mu sai mu dawo mu ci gaba tambaya. Ya ce a ina, in ji Umar aka ce a nan. Annabi ce a nan, a nan za su yi a nan cikin gefe guda. Suka koma a masallaci ga inda muke kallo aka yi sallah, suka juya suka kallo Jerusalem Jerusalem, suka yi nasu abin da za su evening service din su suka gama, suka dawo kuma suka ci gaba da tambaya gaba annabi sallam. Ba cuta babu cutarwa. Annabi ya kai musu ziyara a Najran, ya gai suna gayyatarsa a cocin su wurin bautansu a Najran. Najran is 70 kilometers to Madina a wancan lokacin. Ya kai musu ziyara ya isar da sakon Allah gare su. Kai akwai sahabi guda cikin ministocin annabi ana ce mai Salman Farisi. Salman Farisi a cikin coci aka reno shi, a cikin coci aka mai tarbiyya ya tashi ya girma. Da faston sa ya gan girma ya zo tsufa ya zo ce kwashi kayanka ka bi wani gari, in ka kai wani gari inda akwai dabino da yawa ka zauna a wurin har Allah zai kawo wani annabi na ƙarshen zamani. Ga alama kaza, ga alama kaza, da alama kaza da zaka gane shi, shi kadai ne zaka bi ka samu tsira a gaban Allah gobe kiyama. In ji shugabansa, in ji malaminsa a wancan lokacin, kuma fasto ne a wancan lokacin, ba da irin na yanzu ba, fasto na asali masu gaskiya. Ba cuta babu ciwacuwa, babu yaudara babu kiran mutane akan banna, babu tusa kiyayya a cikin zukatan mabiya. Don wallahi ku yarda da wannan gaskiya ce wannan lamarin. A tusa kiyayya da an ganka goshin ka bari ya ce ana ganin kamar wani dabba ne kai. Da an gan musulmi yana sallaka ga ai wannan dan kisa ne, ai jini yake sha, addinin sa ai kira kawai a sha jini kawai. Wallahi mu yi hattara in ka tusa mutane mabiyinka rahayi na bakin ciki da cuta da kiyama, wallahi asara akan ka zai dawo gaban Allah gobe kiyama. Tunnan ma ba zaman lafiya. Daga ƙarshe sako na asalin musulunci ya nuna muna kristoci ba makiyinmu bane. Yau in Krista ya taso ya zama makiyin musulmi ba Krista bane. Ku yadda wannan ba Krista bane. Qur'ani ya ce waɗanda za su so ku su yi kyakkyawan mu'amala da ku, su yi muku adalci, in ji Qur'ani wanda ya ce inna nasara. Ayar na cikin Qur'ani. Idan ku mutum ya ce ba aka bane ya kawo mana aya, saboda aka ina kira ga musulmai limamai ya dani akan mimbari na hudu bana, ina kira akan musulmai mu zauna lafiya da abokanin zaman mu kristoci. Aka Allah ya aje tun fil asal a garin Madina annabi ya rubuta constitution na zaman lafiya tsakaninsa da kristoci da yahudawa da ma waɗanda ba su da addini, kuma an zauna lafiya ba matsala. To me zai hana kuma a yau wai mu ce wai da kristan ya gan musulmi sai ankalin shi ya tashi, da musulmi ya gan kristan sai ankalin shi ya tashi? To saboda haka da pasto da liman kowa ya koma gida amsan tabbaya wannan bawan Allah kenan cewa zamu mu yi alƙawari zamu isar da sako mu ma mun fara isarwa ma kafin mu zo nan wurin ko wani limame ya shirya huduba na zaman lafiya Malam Kabiru Gombe Allah ya saka mishi da alkhairi huduba na musamman yayi akan zaman lafiya da lokacin da matsalan Deborah ya taso ya ki bada wani hukunci ya ce a bar hukunci ga masu fatawa shi na shi kira mu zauna lafiya da juna babu inda musulmi ba zai bar nan gida saboda krista ba krista ba zai bar nan gida saboda musulmi ba kuma gan mu jira wani ɗan majalisa za su mana wani abu ba abin da za su yi mana ko an yi wani bill in ba mu yadda muna huduba na gaskiya da kauna da zaman lafiya ba babu inda za mu tsira Allah ya sa mu tsira cikin lafiya ya kara zanar da kausar da mu lafiya ya sa muna kauna cikin zukatanmu pastor ya shiga coci ya nuna mu mabiyansa ga ku zagi addinin kowa ga ku zagi annabin kowa a cikin shari'a ku nuna musu hukuncin wanda ya zagi annabi kisa ne da mutum ya ji hukunci hankalin shi zai yi mi zai natsu amma nan ne jahilci yake abun da ya kamata karantar da alun ba za a faɗa musu ba wa kai son ya mutu ba mai son ya mutu domin in kun ce an ba da bill ba Nigeria bane ko an yi bill aka ce wai duk wanda ya zagi annabi a sa shi garin yari wallahi akwai musulmin da ba za su yarda da wannan hukuncin ba in mutum ya ce ah ba gidan yari bane in na zagi annabi ai zan wuce gidan yari to ko ka zagi annabi kana jiran gidan yari za a sulala cikin dare a zo a kashe dole ba za a hankuri ba ba za a yi hankuri ba saboda aka zaman lafiya pastor ya karantar da al'ummarsa ga ka zagi annabin kowa limami ya karantar da al'ummarsa ga ku wulakanta addinin kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da waɗannan jawabai na Sheikh Tajuddin Muhammad zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora idan Allah ya kai mu Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da mahallarta wannan zauri ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
To a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo.
To malam Muhammadu Surajo kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To na ga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'a sai da kati, a nan ne nake sai da kati.
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta sai da kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane, ina farawa ne daga 10,015 haka, don ba wani ɓangaren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000-7,000.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba? Ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba, saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kaman menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci bane, ka gane. Yanzu zaka iya ka sai kaci a can, zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka, amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba, amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shine bambanci, dalili da yake nan da yasa ka zo nan. In na fahimce ka kenan, dai yanzu abin da kake samu a nan ba za ka yi, in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba?
Ya ba zan samu haka ba.
To birnin Abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ka hanyar sufuri ko gidajen haya, kaman a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu a nan.
Menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Yara 11 FCDA.
ilayen ya fide to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fance kake ne dai baka biyan kudin haya
a ba na biyan
a shagon wani dan uwa kake zama kaman mallan kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to mallan yana da iyali haka
eh yana da iyali
kaman matan ka nawa
mata na biyu
ƴaƴa fa
ƴaƴa na 5
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su
insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.